wannan dai shine karo na biyu da ake dawowa da ƴan Najeriya daga kasar Talabiya a wannan shekara domin kuwa ko a ranar 15 ga watan jiya sai da wani jirgi ya sauko da wasu ƴan Najeriya daga kasar Talabiya kimanin 150 Alhaji Idris Abubakar Muhammad shine babban jami'in hukumar ta nema da ke kula da shiyar Lagos kuma ya man karin haske game da ƴan Najeriyan da aka dawo da su gida
su wannan mutane da muka karba mun karbe su ne a cikin shiri wanda yake tsakanin gwamnatin tarayya ta Najeriya da kuma hukumar kaura ta duniya wato IOM da kuma tarayyar kasashen turai wato the European Union a cikin wannan aiki da yake gudana a cikin kwanakin nan mutanen nan wanda sukan tafiya ta cikin hamada ta kasar Niger da Libya a cikin kokarin su da suke su kaura cikin zuwa kasashen turai saboda neman rayuwa mai inganci yawancin su sukan makale a kasar Libya su ba su shiga kasar turai ba su kuma ba su samu daman dawowa nan Najeriya ba so a cikin wannan aiki akan dawo da su nan Najeriya mu kuma mukan karbe su a nan airport idan mun karbe su mukan kammala alkaluma a kansu mu ba su abinci wanda suka zo da rashin lafiya mukan ba su taimako na gaggawa wannan lokaci wanda kuma suke da rashin lafiya ta yi tsanani mu kai su asibiti daga nan kuma dukkan su mu dauke su zuwa hotelin za su huta su yi wanka washe gari kuma da safe mu ba su abinci mu sa su cikin motoci mu kai su tashoshi inda za su samu motoci zuwa ainihin garuruwansu a nan Najeriya a cikin jihohi daban-daban
a kasarin ƴan Najeriya da ake dawowa da su daga gida dai suna zuwa kasar ta Libya ne da zumar ƙetarawa zuwa Turai domin samun ingantaccen rayuwa abinda ke sa wasu macewa tun a cikin hamadar Sahara wasu kuwa ke fadawa hannun ƴan fatauccin mutane ko kuma cinikin bayi ga dai abinda wata daga cikin waɗanda suka dawo gidan jiya ke cewa
They bust houses and collect some money, even though they are rich. When they meet you in their home, they collect your properties and take you to their prison. And after that, they will tell you to call some people. They can bail you, and if they cannot bail you, meet up. They will say, okay, they will deport you back to Nigeria.
Da kaina na dawo gida ganin irin azabar da na samu kaina a ciki wani lokaci kuna gida za a fasa gidan naku a fito da ku a kwashe kayayyakin ku a garkuwa da ku kana kuma a dinga karban kudade daga ƴan uwanmu dake gida kafin a sako mu kai lamarin dai babu dadi sau da yawa dai hukumomi na bada shawarwari ga ƴan Najeriya da su guji hijira zuwa kasar ta Libya akan hanyar su ta zuwa Turai to kowane irin shawarwari hukumomin za su ci gaba da baiwa ƴan Najeriya da ke samun kansu a irin wannan hali ga dai jami'in hukumar ta nema Alhaji Idris Abubakar Muhammad
shawara da muke ba wa mutane har kullum cewa kaura daga Najeriya zuwa wata kasa saboda neman rayuwa mai inganci ba laifi bane domin mutane sukan kaura daga wadansu kasashe su zo nan Najeriya don su samu rayuwa mai inganci dama a cikin tarihin duniya akan kaura dokoki na Najeriya da ma kasashen duniya ba su hana mutane kaura ba illa iyaka mutane sukan yi kauran nan ba tare da bin ka'idoji ba bai kyautu ba mutane su sa rayuwarsu a cikin wahala ta tafiya cikin hamada waɗansu ma su rasa rayukansu a kan irin wannan tafiye-tafiye ya kamata mutane duk wanda yake da niyyar yin kaura ya bi hanya mai inganci wanda zai samu takardunsa ya shiga jirgin sama ko ya shiga mota ya je duk kasar da yake so ya je ya samu rayuwa mai inganci shine shawarar da muke ba mutane har kullum
dan iya magana dai yana cewa idan kunne ya ji jiki ya tsira babin ya jibrin murai Amurka daga Lagos